نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Litinin da za mu fara darasin da muke yi insha Allah bayan wucewar watan Ramadan wanda ya gabata. Muka dakatar da karatu kuma yanzu Allah cikin ikon sa za mu ci gaba kan wannan littafi na adda'u wa dawa na Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah wanda muke karantawa a rana irin ta yau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Da mun so mu fara karatun tun wancan mako, kuma Allah cikin ikonsa, kamar yadda muka sani, Allah ya jarabe mu karo na biyu na rasa ɗan uwa wanda muke tare da shi cikin wannan majalisi ko wani lokaci da sauran majalis, wato Malam Hafizu Barde, wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa kwana 12 kenan yanzu da ya gabata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya kyautata bayansa, Allah ya sa intiƙali da ya samu na rayuwa ya zamanto shi ya fi masa alkhairi ga abin da ya bari a baya. Hukuncin Allah yana tafiya yadda Allah ya tsara, kamar yadda muka sani kuma kowane lokaci muke karantawa. Don haka kowa dama yana kan wa'adi, kuma idan wa'adin ya zo, ko da dalili, ma'ana ko da jinya ko ba jinya, hakanan za ka ga mutum ya tafi kamar yadda nasan ya kasance. Kamar yadda ba mu daɗe da fita a cikin jijjiɓe na rashin malam babani ba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake aikowa wannan. Hakan Allah Ubangiji ta'ala ya tsara, kuma abinda Allah ya tsara shi ne yake wakana. Qada'ullahi wa ma sha'a fa'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe. Cikin wannan littafi mun tsaya cikin wani fasali inda malai ya ce uqubatul ma'asi, ko ya kawo wani hadisi mai tsawo. Ban sani ba mun kammala hadisin ne ko ba mu kammala shi ba, ban sanya alama a kan gabar ba, na dai sanya alama a pejin. Na'am, an kammala shi duka. To, ya ce fasulun ko nan ne za a tashi. Ya ce al-ma'asi sababul fasad, cikin wato magani da malam yake tanadawa da za a samu waraka daga abin da aka tambaye shi a kai na mamayar da sabo yake wa bawa, yana so ya kubuta daga gare shi sau da yawa, sai kaga ya kasa kubuta. Ya za a samu a kubuta daga irin wannan yanayi? Shi ne malam yake ta'ambata mana wasu daga cikin abubuwa da suke sabbaba irin haka ya faru, kuma irin ɓarnar da irin waɗannan dogewa a kayan laifi yake marayuwa. To shi ne nan malam ta wato malam ya kulla gaba faslun, ya ce al-ma'asi sababul fasad, wato shi saƙo yakan sababa lalacewan al'amura baki ɗaya. Wato saƙo yakan sanya lalacewan al'amura. Al-fasad shi ne lalacewan abu ko kuma ɓarna. Malai ce wa min atharu dhunubi wal ma'asi, wa min atharu dhunubi wal ma'asi, yana daga cikin wato tasirin da zunubi yake yi, barkushin da yake bari cikin al'umma, da kuma yadda saƙo yake tasirantuwa a cikin al'umma yake barin barkushinsa. أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد shi sako da aikata zunubi yakan samar da nau'o'in barna lalacewan abubuwa a ban kasa filmiya a cikin ruwa ne wal hawa iskar da ake shaka wal zuru'i shuke shuke wal thimari ɗayan itace wal masakini wajajen da ake zaune garuruwa kenan to duka waɗannan ababe zunubi yakan tasirantu wajen barin barkushin sa cikin lalacewan waɗannan bangarori yace qala ta'ala Allah madaukaki yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dhal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah yace barna ta bayyana fil barri akan tuddai wal bahar da kuma cikin ruwa cikin tekuna bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane suka rika aikatawa liyudhiqahum ba'dhal ladhi 'amilu domin Allah ta'ala ya dandana musu sashen abinda suka aikata na laifi la'allahum yarji'un ko wata kida sa dawo zuwa ga tafarkin Allah zamu ji yadda malam wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya fuskanci ita wannan aya da irin fashin bakin da yayi ma bangarori na waɗannan bayanai da aka yi ya fara daga cikin manyan malaman tafsiri na tabi'ai yace qala mujahid mujahid yace idza waliy adh-dhalim sa'abi adh-dhulmi wal fasad idan adh-dhalimi ya jibinci shugabanci sa'abi zulmi wal fasadi sai dinga gudana wajen yin zalunci da kuma barna a dalilin zalunci da barna da azzalimi zai dinga yi in ya jibinci abu ba sai shugabanci kawai ba in ya jibinci kowane irin al'amari in dai har mutum azzalimi ne zalunci shine bauɗe ma tafarkin Allah wanda ya kasance mai irin wannan ɗabi'a in ya jibinci kowane irin abu to sai ya rika gudanar da ayyukansa wajen yin zaluncin ma'ana bauɗe mu abin da Allah ya ce da kuma yin barna a dalilin haka fa yahbisu Allahu bi zalikal qatra a dalilin haka sai Allah ya kame ruwan sama a dalilin zaluncin da azzalimi zai dinga yi to sai Allah ta'ala sai kame ruwan sama a dalilin haka kamar yadda nassosi da yawa sun ambata mana ana zakka yana sanyawa a daina zubar da ruwan sama walam yamna'u zakata amwalihim hatta muni'a al-qatru min as-sama yazo a cikin hadithin Abdullahi dan Umar to kaga ashe hana zakka zalunci ne misali ne na bayar daga cikin nau'o'i to a dalilin zalunci da azzalimi zai yi sai Allah ta'ala ya kame ruwan sama a dalilin kame ruwan sama kuma fa yahlikal harthu wan nasl sai shuke shuke da aka yi sai ya jan ya lalace ya halaka wan nasl haka nan sai zamanto dabbobi ma su ma san halaka saboda babu inda za su je su kiwo wallahu la yuhibbul fasad domin Allah madaukaki baya son barna zalunci barna ne thumma qara'a Mujahid da ya faɗi haka sai ya karanta wannan aya zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta bayyana wato zalunci kenan sako ya bayyana kan tuddai da kuma cikin tekuna bima kasabat aydin nas saboda abinda mutane suke ta aikatawa na bauɗe ma tafarkin Allah liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu domin Allah ya dandana musu sashen abin da suke aikatawa ba duka ba la'allahum yarji'una domin wata kila sadawa zuwa ga tafarkin Allah thumma qala sannan sai mujahid ya sake cewa amma wallahi ma huwa baharukum hadha kusani nan aya anji mujahid yace wallahi ba ai ana nufin wannan tekun naku da kuke gani bane barna ta bayyana akan tuddai da kuma teku yace ba tekun da kuka sani bane inji mujahid walakin amma abinda mujahid ya fahimta kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahru duk wani gari wanda yake kusa da ruwan da yake gudana shine abinda ake nufi da bahar wato yana nufi barna ta bayyana akan tudde barna ta bayyana a kayan cikin garuruwa mun gane wannan su ake zauna a garuruwa mutane kenan barna da fasadi yana bayyana dalala cewan al'amura yana bayyana a cikin garuruwan da mutane yake zaune al'amura su lalace ba dan komai ba saboda abin da suke aikatawa na zunubi Allah ya dandana musu bangaren kokuba na abin da suka aikata wata kila sa dawo kan hanya shine abin da Ibn Qayyim yake ishara zuwa gare shi ya kawo wannan bayani na mujahid wa kana ikrima wani ma shi ma daga cikin tabi'ai malaman tafsiri al-majrun dan abbas ne ikrima yake cewa zahara al-fasad fil barri wal bahr barna ta bayyana akan tuddai barna ta bayyana cikin tekuna amma inni la aqulu lakum shi ma ikrima yace amma fa ba wai ina fada muku cewa baharukum hadha wai irin wannan tekun naku ake nufi ba yanzu bayanin sa ya zama daidai da nawa da na mujahid asanto walakin kullu qaryatin alama amma ana nufin kowace alqarya da take jikin teku ko wadda take jikin ruwa da yake gudana yanzu kaga shi ma yanzu ya fassara ashe ana nufin matsugunan mutane ne zahara al-fasad fil barri wal bahr wato barna lalacewan abubuwa ya bayyana a matsugunan mutane garuruwan su shi yasa ka wani ko ibn qayyim yake cewa al-mudun wal qura manyan birane shi ake nufi da al-bar al-bahr ana nufin kananan kananan garuruwa lalacewan abubuwa ya bayyana a cikin waɗannan matsugunan saboda sabon da mutane suke aikatawa to me yasa abubuwa suka lalace saboda sabon da suke yi menene dalili ko menene manufa domin Allah subhanahu wata'ala ya dandana musu sashen abin da suke aikatawa watakila ko sadawa hanya mun gane bayanin wa qala qatada har ila dai ana ta jujjuyawa cikin tabi'ai masu fassara qatada shi ma yana cewa ammal baru fa ahlul umud amma abin da ake nufi da albaru anan kan tuddai da yazo cikin aya ana nufin mutanen birane al-umud wato ana nufin wacela mutanen da zasu gina fila ai ma'ana kenan wanda zasu gina manyan soraye birni kenan ko to shine abin da ake nufi da albaru ana nufin garuruwa manya wa ammal bahr katada yace amma abin da ake nufi da teku anan kamar yadda magabata waɗancan suka ambata mujahid da ikrima tsararakinsa shi ma sai yace ba ana nufin teku bane fa ahlul qura warifi ana nufin mutanen alqaryu ne kananan garuruwa warifi wajen da yake da dausashin ruwa da shuke-shuke ma'ana inda gonakai suke irin da yadda za ga a karkara ga gidaje a karkara kuma gonakai ke waye da su shine abin da ake nufi a rai kenan ashe ayat tana nufin zaharul fasad fil barri wal bahr ana nufin al mudun wal qura lalacewan tabarbarewan al'amura ya bayyana a cikin birane kamar yadda ya bayyana a cikin ƙauyuka ma me yasa abubuwan suka tabarbare bima kasabat aidin na saboda laifukan da mutane suke yi na sabo liyuzikahum ba'd alladhi amilu domin Allah ya dandana musu bangaren abin da suka aikata hukuba shi yasa ka abubuwan suka tabarbare manufar la'allahu yarji'un wa taqil sada wa zuwa ga tafarkin Allah qultu ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullah yace
wa qassama Allah ta'ala al-ma' al-azba bahra,
shi kuma zai kawo wani taujihin har ila yace ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ruwa mai dadi, ruwa mai dadi sai ambace shi bahar, ruwan da in ka sa a bakinka zaka ji dadi sai kira shi bahar.
فقال الله مدوكي يا فتاة سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج.
أي بحران تيكو قد أبيو براس زمن توت أيبا سيتي هذا عذب فرات ونن ميدادي نشين عذب عذب فرات wanda yake mai dadin hadiya sa'ibun sharabuhu ruwansa wanda yake da gardi wa hadha milhun ujaj wannan kuma mai gishiri gishiri ne kuma sannan mai zartsi ruwan zai zama to daya to za Allah subhanahu wata'ala ruwa mai dadi ya kira shi a matsayin bahar ko
ibarori ne guda biyu aka kawo na kwatance. Ibn al-Qayyim yake cewa walaysa fil amili fil alami walaysa fil alami bahrun hulwun waqifun,
yace kuma a duniya ba za ka sami bahrun hulwun teku wanda yake mai dadin ruwa, hul yana nufin mai dadin ruwa, waqifun kuma ka same shi a waje guda baya gudana ba. Mun gane abin da ake nufi, ba za ka ga ruwa wanda yake mai dadi kuma a daskara waje guda ba. Al'adar ruwa wanda yake mai dadi shine wanda yake gudana, ruwan da yake gudana adatan yawanci shine za ka ji shi yake da dadi. Allah sa muna bin bayanin da Ibn al-Qayyim yake yi ko maganganun nan sai ka bi su a hankali tukunna a fahimta, akwai sarƙaƙi a cikinsu. Magana ce cike da balaga.
Walaysa fil alami bahrun hulun waqifun, yace a duniya ba za a babu ruwa mai dadi kuma ka ganshi a daskara waje guda. Wa innama hiya al anharu al jariya, kullu ruwa mai dadi zaka same shi anhar, ruwa ne wanda yake gudana. Annahar shine ruwan da yake gudana, al jariya an ƙara siffantawa ne, ba lallai sai kogi ba. In an ce annahar ba wai kawai sai kogi ba, duk ruwan da yake gudana shi ake cewa da shi nahar.
Wal baharul malihu, ruwa kuwa nan bahar ba yana nufin sai teku kawai ba, ruwa kuwa wanda yake almalihu mai zartsi mai gishiri, huwa sakinu, to shine ruwan da yake tsaye waje guda baya gudana.
Yanzu kun gane ko wannan bayanin da yayi,
wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wallahu a'lam yana yin bayani ne dangane da zuciyar dan adam da kuma yadda dan adam yake gudanar da rayuwarsa. Sai ya abbara zuciya daskarariya a kayan sako ba ta gudana wajen bin Allah subhanahu wata'ala, tamkar ita ce alma'u sakin, ruwa wanda yake daskara waje guda, kurman ruwa. Kuma irin wannan kurman ruwan shi ne wanda aka yi ibara a kansa baharun malihun, ruwa wanda yake mai zartsi, wanda ba shi da dadin sha. Sannan kuma sai yake ƙoƙarin bayyana cewa zuciya wacce take mai kyau, wadda take gudana wajen ayyukan kirki bin Allah subhanahu wata'ala, to ita ce aka abbara ta tamkar annaharul jari, ruwa wanda yake gudana. Shi kuma wannan shi ne wanda aka bashi ibara har ilau azbun furatun sa'ibun sharabu, fahimtar da yake na akan mas'ala. To sai kawo waɗannan bayanan, wato yana nuna cewa zuciyar bawa da yake bin Allah kullun tana gudana wajen ayyuka mai kyau, tamkar ita ce ruwa mai daɗi kuma shine wanda yake gudana.
amma zuciya wacce take daskararriya akan sako bata gudana wajen bin Allah da ayyuka masu kyau tamkar ita ce ruwa wanda yake daskararre kuma shine mai zarqi da bashi da dadin sha mun gane ko to shine yace fasammal qura allati alal miyahil jariyati bi ismi tilkal miyah shine sai aka ambaci garuruwa waɗanda suke kan ruwan da yake gudana wanne ne ruwan da yake gudana na'am ruwan da yake gudana ya kawo shi ibara ce da yake ishara zuwa ga me zuwa ga zuciya mai kyau na'am zuwa ga zuciya mai kyau kenan nan da aka ce fasammal qura allati alal miyahil jariya sai aka ambaci sunan alƙarya garuruwa kenan wanda take a kayan ruwan da yake gudana kenan wanda mutananta suna mai suna bin Allah subhanahu wataala zuciyarsu mai kyau ne kuma suna aikata abin da Allah yake so to sune sai aka ambace su bismi tilkal miya da suna na irin wancan ruwan wanda yake mai gudana sa'ibun sharabun sa'ibun abin nan adbun furatun sa'ibun sharabun mun gane ko tantance da yiko wato kamar yana mana ishara ne cewa ai wannan ayat tana ƙara nuna da aka ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un al-bahr da aka ambata anan wajen wato ana nufin shi ma garuruwa ne sannan kuma su garuruwan sun kasu kashi biyu kamar yadda waccan aya tace وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملح أجاج عبارة ce a fahimta sadda take ishara zuwa ga gari wanda yake albaladu tayyibu kamar yadda wata aya ta ambata gari mai kyau mutanen kirki wadanda suke bin Allah to shine tamkar wanda yake hadha عذب فرات سائب شرابه mutanen da suke barna suna saba ma Allah subhanahu wataala suna aikata abin da Allah subhanahu wataala baya so to su ma tamkar su ne teku wanda yake ruwan sa mai zartsi mai gishiri wanda bashi da dadin sha shine wanda barnat take bayyana a cikin sa na'am yace ina ne wajen وقال ابن زيد يجي ابن زيد يجي ظهر الفساد في البر والبحر شما ينا بياني كم ونن آية قال سيجي الظنوب أبين لأكين في الفساد وأنا ينا نفي الزنبين زنبين سنبينا أمن ينقرورو كما سنبينا أكنانا قرورو قلت نما ابن القيم سيقرا بياني يتي اراد ان الذنوب سبب الفساد الذي ظهر هنا او wannan aya ibn zaid yana nufi zinubai sune sababin lalacewan al'amuran da ya bayyana a garuruwa in kaga matsugunan mutane mazaunan mutane kasashe sun lalace tattalin arziki ya rushe babu zaman lafiya kullun ana cikin fargaba tarbiyya ta tabarbare al'amura sun lalace to wannan yana gudana ne a dalilin me a dalilin zunubai da mutane suke aikatawa shine ibn qayyim ya fitar da sha abin nan ya fitar da bayanin wa in arada anna al-fasada alladhi zahara huwa dhunub nafsuha idan kuwa yana nufin cewa al-fasad da ya bayyana nan ana nufin zunubin ne shi karan kansa fa yakunu llahu fi qawlihi li yudhiqahum ba'd alladhi amilu sai zamanto lamun din da tazo a fadin Allah subhanahu wataala li yudhiqahum ba'd alladhi amilu lamul aqibati wat ta'lil sai ta zamanto lamun ce wacce take bibiya a dalilin abu kaza ya faru ita ta biye masa baya kuma ita ce illar da ta kawo wannan abu wato kenan idan an ce nan adh-dhunub wato idan an ce al-fasad zahara al-fasad fil barri ana nufin asalin zunubin ne, wato zunubin mutane ya bayyana a cikin garuruwa, to can kenan sai zama to li yuziqahum ba'dha alladhi amilu lamun sai ta zama to lamul aqibatu ne wata ali, hakan yayi yune saboda Allah ta'ala yana so ya dandana musu hukuba na wani abin da suka aikata na laifi. Allah sai dai ana biye da ni, ana fahimta ko? Allah ya sa mu dace. Wa alal awwal, to in kuma an koma zuwa ga fassara ta farko ne, wacce ce fassara ta farko? Na'am, ba fassarar mujahid ba, a cikin wannan magana ta Ibn Zaid ya magana zahara al-fasad fil bar wal bahr, to yace wa alal awwal, idan an koma zuwa ga batu na farko cewa al-fasad shine ake nufi nafsu dhunub, fal murad bil fasadi an naqsu washarru wal alamu allati hadathu yuhdithuha Allah fil ardi inda ma'asil ibad, kenan sai zamanto abinda ake nufi da al-fasad anan ana samun tawaya, sharri yana bayyana a cikin mutane, radadi na rayuwa yana bayyana, allati yuhdithuha Allah fil ardi, wanda Allah subhanahu wata'ala yake farar da shi cikin jama'a, inda ma'asil ibad lokacin da bayi suke ta sabo, fa kullama ahadathu dhanban hadatha Allah lahu 'uqubatan, kenan sai zamanto duk lokacin da mutane suka tsiri wani nau'in zunubi sai Allah ta'ala kuma sai ya samar musu wani nau'in uquba a dalilin abin da suka aikata, kama kala babu salafi, kama yadda wani daga cikin magabata ya ce kullama ahadathtum dhanban ahadatha Allah lakum min sultanihi uqubatan, duk lokacin da kuka faru wani zunubi sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya samar muku a karkashin ikonsa wata uquba a dalilin abin da kuka aikata. Duk da khulasa na magana shi yasa nan malai ya ce wadhahir wallahu a'lam, abinda zai bayyana a cikin waɗannan maganganu da aka tattauna tsakanin maganan Mujahid da Ikrimah da Qatada da Ibn Zaid, yace abinda zai bayyana Allah shine mafi sani, annal fasada almuradu bihi adh-dhunub, fasadin da ake nufi a cikin wannan aya shine zunubi, wato fasadin da ake nufi a cikin wannan aya shine zunubi, zahara al-fasad fil bar wal bahr, zunubi ya bayyana a cikin manyan garuruwa, zunubi ya bayyana a kananan garuruwa. Adh-dhunubu wa mujibatuha, ana nufin shi karan kansa zunubin da kuma abin da yake sanya zunubin, wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala, abinda zai yi ishara zuwa ga wannan fassara shine fadin Allah ta'ala da yayi a gaba, li yuziqahum ba'd alladhi amilu, domin Allah ya dandana musu sashen abin da suka aikata ne, wato zina bayyana bayyana a cikin garuruwa da abubuwan da yake wajabtar da hukubar Allah subhanahu wata'ala a dalilin zunubai, domin Allah ya dandana musu sashen abin da suka aikata, la'allahu yarji'un, watakila za su dawo zuwa ga abinda Allah yake so. Fa hadha haluna, Ibn al-Qayyim yace wannan kuma shine yanayin mu. Wa inna ma azaqana ash-shay' al-yasira min a'malina, Allah yana dandana muna dan wani abu ne, uquba ce yar kadan daga cikin laifuffukan da muke aikatawa, duk abin da kaga yana faruwa to yana daga cikin sharrin sako, sharrin zunubi, sharrin kimbin Allah subhanahu wata'ala, sai ya sabbaba uquba sai ta biye a dalilinsa, kuma hakan ma ba wai Allah yana mana sakamako ne daidai da abin da muka aikata na fandarewa ba, a'a bangare ne ba'd alladhi amilu, kamar yadda yazo a cikin aya, falau azaqana kull a'malina lama taraka ala dhahriha min dabba, da Allah madaukaki zai dandana mana uquba na dukkan aikin da muka aikata, da ba za ka sami wani mai rai da yake gudana a bankasa ba, don haka sashi ne Allah ta'ala yake dandana wa bayi, ba wai duka ba, laifin da suka yi abin da yake sabbaba kamun Allah to ba duka kamun Allah ne yake faduwa kansu ba walau ya akhudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin akhiruhum ila ajalin musamma da Allah yana kama mutane da duk abin da suka aikata ne tit for tat in sun yi sai a musu daidai da abin da suka yi da Allah ta'ala ya ce da ba za a samu wata mai rai dabba mana kullu ma yadubu ala al-ard da ba a samu wani mai rai da yake tafiya a ban kasa ba saboda laifin wani ma sai ya shafi wani wata fitnan ta Allah tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan ta zo ta za ta iya gamewa da kowa da kowa da wanda bai ci ba da wanda ya ci da wanda bai ci bai sha ba to da ba za a tsala kowa ba to shi yasa nan aka ce ba'd alladhi an don haka ibn al-qayyim yace ومن تأثير المعاصي في الأرض yana daga cikin tasirin da sabo yake yi a ban kasa ma yahullu biha min al-khasf wa al-zalazil wa yamhaqu barakataha yana daga cikin tasirin sabo a ban kasa abinda yake afkawa ga ita kasa din min al-khasf na girgiza ko shafewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wazzalazil da kuma girgiza wayam haqu barakataha da kuma yadda Allah ta'ala yake kauda albarkar kasa wato a dalilin sako da zunubai Allah ta'ala yana kawo al-khasf wato kaga an shafe mutane an halakar da jama'a an kifa su tsagewar kasa wazzalazil da girgizan kasa sabo yana sabbaba duka irin waɗannan musibo eh tabbas waɗansu kowane lokaci ai Allah su mun karanta a baya duk wani abu da Allah hatta azaba da Allah yake a kiyama ai tana da sababi ko me sababin azabar da Allah yake a kiyama saba masa shiga aljanna yana da sababi me sababin shiga aljanna bin Allah da da'a ko ashe da'a ma Allah ya halitta duk abubuwansa ya tsara su akan me akan me ya ta'allaka su da me da al-asbab ya ta'allaka su da sababi to don haka anan kasa zaka iya cewa eh kaza ne ya sabbaba girgizan kasa ai an duba ma'aunar ruta an duba wane ne ai an samu wannan al-qasf an samu wannan zilzal an samu wannan volcanic eruption an samu wannan kaza a dalilin kaza da dalilin kaza an samu ambaliyar ruwa tsunami ya zo shi ya halakar da jama'a saboda kaza da kaza ne faru ai komai da ma Allah ya ta'allaka shi sababi ne wannan fahimtar sababin baya korewa cewa Allah subhanahu wata'ala ya ta'allaka asalin faruwan sababin da sababin sako sababi ma yana da sababin sako doka a dalilin sako sai Allah ta'ala sai ya sabbaba wani abin da zai zo kuma ya canja mana yanayi haka yake a dalilin sako sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo azzalumin shugaba ko da kowa wanda yake da awar musulunci ne sai zo ya ta zaluntar ku a dalilin sakon da kuka aikata amma yanzu abubuwan da yake kawo da policies din da yake kawo sai ya ƙara kuntata muku rayuwa yanzu a zahiri analyst sai su ce wannan kaza da aka yi da wannan kaza da aka yi shi ya saka kaza ya faru eh haka ne amma menene asalin faruwar kaza din me sababin sa shi kuma zai koma zuwa ga me zuwa ga sako balin da sai haka ba ai ga abin da magabata suka fassara yadda magabata suka tafi shi zamu biya kansa yadda magabata suka tafi shi zamu tafi a kansa duk da cewa sako ai ko ina ainihin sako amma sun ce fil qura wal mudun ai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mutane bai zaunar da su a kan ruwa ba haka ne ko mutane ba sa rayuwa kan ruwa in ka ga mutum ya je kan ruwa larura ce ta kai shi kuma yana so ya bar gun amma inda Allah ta'ala ya zaunar da su walaqad khalaqnakum ba ita ba ayat da take kafin ta cikin suratul araf wa makkannakum fil ardikum ayat ta kubce ne Allah ya samu dace ina wajen ne yace wallahi wallahu a'lam anna al-fasad al-murad bihi adh-dhunub wa mujibatuha wa yadullu alayhi qawluhu ta'ala li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu mala yace fa hadha haluna wa inna ma adhaqana shay'a al-yasira min a'malina falau adhaqana kull a'malina lama taraka ala dhahriha min dabba mun karanta na wa min ta'thir al-ma'asi fil ardi ma yahullu biha min al-khasb waz-zalazil wa yamhaqu barakataha yana daga cikin tasirin sako a bankasa abinda yake afka mata na kifewa da kuma girgizan kasa da kuma yadda Allah yake nikewa albarkar kasa kamar yadda mai gangar wa'azu yace inda ake dami 70 ba'a bakwai ko dalilin sako karshen duniya idan yazo da kaza ake fitarwa a wajen yanzu kuma ba a fitta shi albarkar ta ragu hatta ta noma wa kad marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala diyar thamuda wa tarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shude a gidajen samudawa nan waji thamud inda duwatsun su suke inda suka sassaka suka zauna yana nan har yanzu cikin kasar saudiya annabi yana dawowa daga tabuka ko famana'ahum min dukhuli diyarihim annabi sai hana sahabbai yace kar ku shiga ta wannan wajen illa wa hum baquna face suna masu kuka in har ka san ba za ka shiga kana tunanin ukubar da Allah ya musu ta saka hawaye ba kar ka shiga ta ciki yanzu kuma an maida wajen aka ce tourist abin nan ko wajen da ake zuwa ake sassaka rumfa ana shan lemo ana dariya ana daukan hotel wallahi musta'an to ga abin da annabi yace kar ka shiga sai kana mai rukun izina saboda abin da aka yi da su ko da baka zubar da hawaye baka zamanto dai kana tsoron Allah kana riƙon izina kuma ka wuce wa min shurbi miyahihim kuma annabi ya hana sahabbai yace ruwan da yake wajen marijiyoyin da suke wajen kada ku ɗebi ruwan su ku sha ai gurbi ne da aka halakar da wasu mutane wa min al-istiqa'i min abarihim kuma kada ku shayar da dabbobin kuma daga ruwan rijiyoyin su rijiya guda ne wadda aka ayyana ita ce annabi shu'aibu yake sha da inda naqatu abina mai sunanta naqatin nasa take shayar ruwa daga wajen hatta amara har sai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni an yi alifal ajina alladhi ujina bimiyahihim linnawadih a ciyar da al'ajin kwababban gari alladhi ujina wanda aka riga aka kwaba shi bi miyahihim da ruwan su linna wadihi ga raquma abaya ma raquman su ci nadiha ita ce raqumar da ake amfani da ita wajen jawo ruwa wato da aka zo mutane ka san matafiyi da neman ruwa har sun yi gaugawa sun jajjawo ruwa a cikin rijiyoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma har sun kwaba gari an kwakwaba dan garin da aka abin nan za a dan yi bololo a danci annabi ya ce kar ku waje wannan garin ma da aka kwaba a bayar da shi a dabbobin su ci amma su kar su ci in ban da wannan rijiya guda ɗaya da aka ayyana me saka hatta ruwan wajen annabi ya hana su sha li ta'thir shu'umil ma'siyati fil ma'i saboda tasirin shu'umcin sabon Allah hatta a cikin ruwan da yake wannan gurbi ruwan da yake wajen ba wato sabon da yasa aka halakar da su a wannan gurbin yayi tasiri hatta a ruwan da yake gun mun fahimta wa kadhalika ta'thir shu'umiz zunubi fi naqsi thamar hakanan shu'umcin zunubi yana yin tasiri fi naqsi thamar wajen tawayar ƴaƴan itace وما ترى به من الآفات ده duk abin da kake gani na annoba sako yana yin tasiri akan su wallahi yayin ita ce sai su ta kare ba da da tsamiya kamar abun banza tsakanin nan to sai zaman to yanzu an rasa tsamiya duk yayin ita ce da ka sani a da su taura yanzu sai ka kewaye karkaran nan wata kin abin bishiyar taura da zaka samu kadan da ko ga sunan barca yanzu bishiyar kanya ma ta so mu kare ba ko dan nan jigawar gwamnan nan ina dajin gwanda ne a wajen gwandar gida gwandar jeji kai a jiya ta sha tana kana isowa ka ji kanshi wace zai ma su je su sha sha ai tsuntsaye su sha sha to zuku irin wannan ai an yi ta ci ai babu su ko duk abin da kuke samu kuna amfani da shi wanda wato wani abu kuma na hikima na ubangiji subhanahu wataala duk wani waje inda mutane suke zauna a wajen da su mutana da dabbobinsu akwai wani irin tsuro da Allah yake sanyawa wani irin yanayi na environment da Allah ta'ala yake sanyawa wanda shine yake daidaita da asalin yanayin jikinsu yanzu ko dabbobi da kake ga suna karewa duk lokacin da ya zamanto babu wani yanayi agun wanda ya daidaita da asalin halittar da Allah ya musu to sai su migrate su bargo haka abin yake it's natural wataƙila akwai waɗansu tsirai da Allah ta'ala ya sanya wanda wannan tsiran suna buga wata irin iska ko kuma ƙanshinsu yanzu misali ko kuliya dai kaga ita carnivorous ne ko amma sai kaga wani lokaci kuliya ta je ta tana cin ganye ko ba ku taɓa kuliya tana cin ganye ba to magani ne a lokacin da ya zamanto yanzu irin waɗannan tsiran da Allah ta'ala yake mata ilhami akan ta je ta ci ya zamanto babu su sun zama extinct to sai ga kuliya ma babu ita ba kuma idan Allah ta'ala ya halicci mutane ko waɗanne mutane suna da irin peculiarities din su na environment da na irin yanayin jikinsu to don haka a cikin tsiran da Allah ya sanya maka yanzu su gididon da Allah ya sa maka su wani diyadiyar da aka sanya maka su wani alkasa su wani abunan garahuni su gasaya da makamantan duk irin wanda kowane lokaci da abaje suke a ko'ina akwai abin da Allah ya sanya maka kullun ana ciran su ana ci kuma ana samun lafiya yanzu kuma ba sa nan gasayar baka ba za ka ganta ba ita diyadiyar bata zama abandon kamar yadda take a da ba ya kuwa ga ta nan da ba a masa ya kawai zuwa ake bayan gari kawai a ciccira ko to duk irin wannan sun zama to babu kuma sai kuka zama kuna da lafiya irin da a maybe zaka ga wannan abin kawai nayi wata magana ce amma kai dogon tunani a cikin ta kuma sai kaga akwai tsuro a nan wanda in ka je wani waje a duniya ba zaka samu wannan tsuron ba insha Allah yanzu inda ake da yawan macizai a duniya kamar India sai kaga Allah ya musu wani tsoro agun wanda kai bai maka ba inda bakka da irin nau'in macizan su kuma Allah ya sanya musu makari a cikin irin wannan tsoron to a dalilin sako sai kaga waje yana bushewa hatta irin wannan kananan abubuwa sai kaga suna disappearin suna bacewa babu su kai kana ga kamar ba komai bane ai ba komai ne kawo ba mutane suke sassara bishiyoyin suke to da suka tsoro din waje ya shuka da kanyoyin duk da suka fito wani ne je shuka Allah ya sa mu dace to sako yana kawowa ƴaƴan itace ma ka gaman ka gansu sun bace babu su sai ta kawo muku wani abu daga yan tsamiya ma ta koma wai wani abu ake sayarwa a kanti ko shikenan kowa ba mai lafiya ku kiyaye da irin waɗannan abubuwan wallahi duk ku kiyaye su Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu to shine manan malam yace wa ma tara bihi min al-afati da abin da kake gani na annoba kala-kala sabodi yana kawo irin waɗannan haka sai a dalilin sabo sai Allah ta'ala ya sanya wadanda sai su kaga muku jinya HIV yanzu ta zama jiki ko kuma kaga ta akai aka kawo corona ita ma kuma yin ta aka aka kaga aka wani sabon iya shege kuma har yanzu masu fasa ba saboda ba saba yin sabon ba fasa sabon ba wa in utu uduna wa kad zakara imam ahmad fi musnadihi fi dhimm hadithin qala imam ahmad bin hanbal ya rawaito cikin musnad din sa a cikin wani hadisi yake cewa وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة أتكن تسكوتي معنا أبو بوا ودن دا أكبر نبنو أمية بنو أمية تسوني ودن دا سكا كفا دولة الأمية دولة أموية أكسان دمشق bayin rasul ali ibn abi talib ay abin nan ya zama khalifa ko muawiya ibn abi sufyan to suna ci sune ake ce su banu umayya ka san banu umayya yawanci futuhat Allah ya taimake su an samu futuhat da yawa karkashin su karkashin banu umayya yadda musulunci ya yaɗu a sassan duniya karkashin su musulunci ya kutsa wajajen maguzanci inda da musulunci bai je ba wani bangaren India wani bangaren China to a karkashin su kuma karkashin banu umayya ne suka ci Constantinople da yaki karkashin banu umayya aka ci ta da yaki Constantinople ko to su suka ci ta da yaki Eastern Roman Empire su suka ci da ta da yaki a karkashin banu umayya musulunci ya shigo afirka bakar fata yanzu wajen bakar fata su suka turo aka shigo cikin bakar fata da wa'azi da can iya musulunci zamanin sahabbai har waɗanda suka zo bayan su ya takaita ne a masar da kuma ghariba cikin waɗanda suke tuareg sun nan barbar su Tunisia, Algeria da makamantan sai kuma suka tsallaka suka shiga cikin Spain aka kafa daula to kaga banu umayya su suka shiga Spain ma Andalus suka kafa daulatul Andalus ai a cikin Spain ne suka cinye Spain gaba ɗaya da yake har da wani bangaren France har sai da suka zo tsakaninsu da Paris bai wuce kilomita 100 ba da karkashin banu umayya ne wannan duk alkhairin su to shine nan imam ahmad ibn hanbal yake ruwaitowa wato an samu habbatu hintatin an sami kwaya ta alkama bi kadar nuwati tamr gurgudan dan dibino ba kullan dibino in ka cinye dibino ba akwai kullo a ciki ba to alkama kaman haka sai aka samu a cikin khaza'in din su an ce khansu shine kaman wata taska wani abu dai da aka samu aka ajiye in kaman archive haka an adana shi mutane ne suka ajiye wajiya fi sarwatin yana cikin wato sarwa shine abin nan kaman salka ba abin nan buhu yana cikin wani dan buhu maktubun alaiha an rubuta a jiki kana hadha yanbutu fi zaman al-adl irin wannan alkamar haka take fitowa lokacin da aka shimfida adalci lokacin banu umayya a lokacin aka samu Umar ibn Abdul Aziz fa a cikin kabilan banu umayya ta yake al-khalifatu az-zahid tabi'i ne babban malami ne sultanul ulama malami ne mahaifiyarsa jikar Umar ibn Khattab in ka karanta tarihinsa akwai abin mamaki duniya tana karkashin ikonsa amma ya mutu bashi da ko anini ko bashi da gidan kansa da yake zaune sai gidan gwamnati aka yi da shi akan cewa a sanya wata dukiya mana a cikin baitul mal ga ƴaƴansa da suke talakawa yace a'a bai yadda ba ya'yana ɗayan biyu ne ko dai salihin bawa ne ko kuma fajir in salihi ne to Allah subhanahu wataala na bashi ajiyar su inna waliyallahu alladhi nazzal kitaba wa huwa yatawalla salihin Allah zai jibince su in kuma fajiri ne dana yace to babu dalilin da zai sa in bar masa wani abu da zai ci gaba da aikin fajirci ƙara wato in ka karanta tarihin sa akwai abin mamaki da irin waɗanda suka zo yadda suka dinga kokarin shimfida adalci Allah ya musu rahama don haka a cikin wannan a buhu da wannan nau'in alkaman sai aka rubuta hadha yambutu hadha ina gunne kana hadha yambutu fi zaman al-adl wannan ya kasance yana tsurowa ne a lokacin da aka shimfida adalci wato ana nuna cewa idan mutane suna adalci shugabannin suna adalci ana dora mutane akan tafarki mutane suna bin Allah zaka mamakin arzikin da Allah yake ba wa mutane abu ne za a baka dan kadan kuma ya ishe ka haka abin yake yanzu a zamanin da lokacin da mu ba ma zamanin da ba lokacin da mu ma muke yan kanana akwai attajirai waɗanda zaka ga ana ta zancan su kowace shekara su ɗebi mutum goma sha kaga attajirai kowace shekara mutum goma sha ya kai su makka raguna kuma ya raba san kai 50 yi haka suke attajiran da haka suke daukan dawainiyar jama'a kuma wallahi sai sun mutu sai ya ga ashe ba su da wani kudi kudin nasu ba wani kudi ne mai yawa ba amma Allah ya saka albarka a cikin dukiyar saboda yadda mutane suke kokari na imtifali a da duk da karancin ilimi da ake da shi ya wuce yadda ake yi yanzu yanzu ana da ilimi amma ana da bautsewa ana fitowa da iya shege kala kala mutane suna ta aiwatarwa to sai Allah madaukaki sai dinga ebe yanzu ne zaka ji ana magana trillion kamar rasul lissafin ta ina zaka fara trillion da ni ban san nawa bane e ba wai alkalamin a ce wai kaza bane amma baka san ma nawa bane wani ya taba tambaya ta trillion sai ce masa malala lissafin ya rago shine ko trillion ne amma yana da albarka yanzu sai ga wai an ɗebi miliyan dubu kaza wai an dan sai wai wai kaza gida sai ga an ce miliyan dubu kaza gida fa to don Allah ya zo wannan kudin akwai albarka a cikin sa ka ɗebi kudi ka danye maka amfani mai yawa ai shine albarka wanda yake da kadan ya biya bukata wanda yake da yawa ma bai wuce wannan din ba amma sai zamanto wanda yake da yawa ma ba zai biya mar bukata ba kudin gashi a lissafi mai yawa amma kuma ya kasa biyan bukata sosai kaga ya zama maslubul baraka me yake kawowa irin wannan sako sako وكثير من هذه الآفات حدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب da yawa daga cikin irin wannan annoba da zaka gani na lalacewan al'amura a cikin al'umma Allah subhanahu wataala yana farar da shi ne saboda abin da bayi su ma suka farar na zunubai da sabawa Allah ma dama sun dage wajen zunubai da sabawa Allah to Allah subhanahu wataala kuma sai dinga dandana masa hukubar su hukubar Allah kuma tana da tsanani nau'i nau'i ce wa akhbarni jama'atun min shuyukh as-sahara ibn al-qayyim al-jawziyya yace da yawa daga cikin manyan malamai na sahara sun bashi labarin annahum kanu ya'ahaduna thimara akbara mimma hiya al-ala su da sun kasance suna samun ƴaƴan itace girman su ya wuce na yadda suke da shi yanzu وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها كما da yawa daga cikin annoba wanda take samun su a yanzu da ba sa samunta wa inma huddithat min qurbin wannan yana faruwa ne a lokaci na kurkusa ma'ana da mutane yanayin su ya canza da mutane suka canza to anan ne kuma sai al'amura yanzu a da akwai amana tsakanin jama'a haka ne ko mutane suna da amana mutane suna da amana zaka ga makwabci yana iya bakin kokarin sa wajen tsare amanar makwabcinsa zaka ga manya a anguwa suna kokarin tsare amanar kanana kanana suna da kokarin yin biyayya a manya, babba guda ɗaya a anguwa yakan iya tsawatarwa kuma kowa ya rusuna. Yawanci da zaka ga haka ake, kuma mutane ba su cika cin amanar juna ba, wai ba a yi bane amma ba a cika yi ba, bai yawai intishari kamar yanzu ba. Mutum baka san shi ba, a da zaka iya bashi ajiya, larura ta zo sai ka ce dan a rike min wannan jakar bana shigan kama ruwa, baka fargaban wani abu. Zaka iya ajewa kayanka a waje kuma ka zo ka same shi, har buhu ana ajewa, buhunan abinci. Dalili yasa a aje shi a baranda kuma ba wanda zai dauka. To haka mutane suke. A da na taba ji wani malami yana ambatawa yace a Kano ya san lokacin da shi ma yana karami, amma shi din zai kai yanzu kamar shekara 70 ina tsammani. Yake cewa ya sani lokacin da yake karami da a Kano akan zo banki Barclays Bank a ɗebi kuɗi jakakkuna irin wanda ake sanya sallallahu sallallahu a cikin abin nan, daddaure a saka a cikin mai sunanta kura, a bawa dan an lullube su, kuma jakakkunan kuɗi ne an lullube, a bawa dan kura a ce ya tafi da shi su tura, suna wacce be wannan yana tura wannan yana murza taya, irin da yake ko san kura da ana yi cikin irairayi tun daga cikin birni su tafi da shi har abin nan har kasuwan kantin kwari, ko kuma daga kantin kwari su dauko su tawo da shi nan Barclays, an yi ciniki su tawo da shi nan Barclays, kuma abin nan su yi faci su ajiye ta a wajen su je su samo mai faci ya zo shi musu facin taya, ba wanda zai kulce ya dauka. To kaga mutane suna da amana a da ko, kuma sai ya zamanto a dalilin irin wannan amanar da suke yi sai Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu, ba su da fargaba irin yadda ake da ita yanzu. Zaka iya zuwa ka kwanta a waje kai tafiya cikin dare baka fargaba, haka abin yake ko? Wani zai iya zuwa wajenka kai baka fargaba, sa shi baya fargabarka. Babu tsoro a tsakani, tsoro da Allah yake sanya wa mutane ya shi ma hukuma ce. Kana tafiya a cikin daga dare yayi zuciyarka tana bugawa, daga ka hango tocilan sai ka ji haka sai ta kara maka hawan jini, shi ma hukuma ce, azaba ce, nau'in azaba ne, babu kwanciyar hankali. Kana kuna tafiya a cikin mota da yaddar kuna jin bawali, wani yana cewa don Allah a tsaye zai bawali, kaga an yi murfi sai an ki kula shi, kuma ya tafi wataƙila bawalin ya masa illa saboda bai samu yayi ba, me yasa ana fargaban a tsaya? Wannan ma nau'in hukuma ce, hukuma ce, baka da kwanciyar hankali. Kuɗi a aje a gida ba kwanciyar hankali, yana bankin ma kana tsoron ƴan yahu, ba kwanciyar hankali, kullum cikin fargaba, jama'a suna nan a cikin fargaba, nau'in azaba ce da Allah ta'ala yake wa mutane. Wala Allah, wannan duka saboda sabon da ake yi, sai kai nau'o'in azabar kala-kala ta zo. A kawo muku shugabannin da ba sa ma sanin ma me kuke yi ba, abin da ya dame su, kuma su yi ta ɗanɗana muku, kuma ku yi ta addu'a kuma Allah ya ki karɓa, ko kuma ya bar ku a ciki saboda addu'ar kuke yi kunnan doki, kuna addu'ar kuma kuna ci gaba da sako, ana ci gaba da sakon da ya sabbaba azabar, kuma kuna roƙon Allah ya yaye muku azabar. Ina ma da faɗaka kuka yi aka daina yin sakon kadai, aka tuba ga Allah subhanahu wataala, ko ba a roƙe shi ya yaye ba zai yaye. To wannan yana daga cikin tasirin da sako yake yi a cikin rayuwar al'umma, shi ko wannan zai saka a daina yin sako don a samu kwanciyar hankali.